gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
To jama'a, kamar dai da kuka sani, wato a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla, inda a yau ma 17 ga watan Maris na shekarar 2021 zamu magana ne akan mata da shugabanci.
Hadiza, a yau shirin namu zai karkata akalashi akan irin rawar da mata suke takawa a shugabanci da kuma rashin damammakin da ba a baiwa mata a bangaren shugabanci.
Wakiliyar sashin Hausa a Kaduna ta gayyato mana wasu baki zuwa zauren tattaunawar.
Kuma za mu bude wa 'yan uwanmu mata layi domin su kira su ba da tasu gudunmawar akan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare, za mu fara da filin tattaunawarmu a yau, inda wakiliyar sashin Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki zuwa zauren namu. To Binta, bismillah.
Masauraran barkamu da sake haduwa da ku a cikin zauranmu na yau da gobe. A zauren namu na yau mun shirya shiri ne na musamman inda za mu tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar mata. A ci gaba da muke ikirarin mun samu, ko kuma wanda ake ikirarin mata sun samu a wannan lokaci kuma wannan karni, za mu taba bangaren shugabanci. Mace musamman ta arewacin Najeriya akwai kalubale da yawa take fuskanta na game da wanda ya jibanci addini da kuma al'ada, wanda yake iya jankufar da ita ko kuma hana ta wa'insu al'amura na musamman shugabanci. Amma a dalilin wayewa ilimi, ana samun waɗanda suke jajircewa da kuma ƙoƙarta wurin ganin cewa an ƙwato wannan yancin. A tare ne a wannan zaure akwai Hajiya Bilkisu Abdu da kuma Malama Sa'ada, waɗanda suke kowannensu shi ma ya jajirce kuma ya yi fice a nashi ɓangaren. Malamai, barka da zuwa wannan zaure. To malamai, za mu duba ne, shin macen da take arewacin Najeriya wani irin matsayi kike ganin take da shi a bangaren shugabanci?
To a bangaren shugabanci gaskiya mata dai kam ya kamata su fito sosai. Yawanci zaki ga in ma an ba su wani position, sai kiga an ce ko Ministry of Women Affairs. Matsayin da ake ba mata a wannan zamani gaskiya bai yi ba. Yawancin za ku ga abubuwan da ake basu ba wani abu mai eto, yana da muhimmanci amma game da mata da yara kawai. Akwai wasu abubuwan da mata da yawa za su iya yi fiye da ma maza, amma kuma ba a basu wannan daman su yi wannan aikin. Saboda haka ya kamata a duba a gyara.
Wato ke na lura abu da ke cewa mata ɗin ba a ba su wani dama a ɓangaren shugabanci musamman na siyasa kenan?
Banda ma siyasa, ko wajen shugabancin ma da kike magana a kai, ba a ba su dama yadda ya cancanta. Maganan gaskiya kenan.
To ba ka ganin Hajiya abin da ake ba su ya cancanci abin da suka karanta ne, ko kuma iya abin da karfin ilimin su ya bada shi sai aka ba su?
A'a, ba
kullum kun fi san alallashe ku ne mata?
A'a, ba haka bane. ba maganar ilimi bane. Ilimin akwai, amma banda wannan kuma akwai abubuwa da yawa da za su iya yi.
Kamar me dani?
Yanzu ba muna da mataimakiyar gwamna mace ba.
Haka.
To, aiki ne da ita, kamar namiji ma. Ta ma kuma wani namijin iya aiki.
To, wato daman ne ake hana ku samu kenan.
Kwarai.
Inda za a ba mace dama, za a ga abu.
Kwarai da gaske, za a gani.
Hajiyarai na ga kin kina siyasa ne. Hajiyarai a da su, ita Hajiyar Bilkisu ta nuna cewa mata fa ba su daman da ya kamata wurin shugabanci ba.
Kai sosai.
Ke ma kina goyon bayan haka kenan?
A to, ai shi maganar dama na shugabanci ko ta fannin siyasa ko ta fannin shugabanci a wurin aiki da makamantan haka, ai za ki ga ba wai abu ne ma da yake a arewacin Najeriya kadai ba, abu ne duk duniya ana da wannan matsalar. An kasa daidaita mata da maza a wurin shugabanci, kin gane? Sai dai a ce ma arewacin Najeriya abin ya fi yawa, saboda akwai abubuwa da dama wanda suke kara assasa don kwata mata ta fannin shugabanci. Kin ga kamar al'ada na Bahaushe, kamar addini, kin gane? Sannan kuma da dawainiya da mace take da shi. Kin ga mace ba wai hidima ne kawai take yi irin na waje ba, na wurin aiki ba, tana da hidimominta na gida, sannan kuma dole ta saje shi da hidimomin al'umma.
Wato, ko da tana aiki ne, ba a ɗauke mata ɗawainiyar gida?
Ba a ɗauke mata wannan ɗawainiyar ba. So, kin gani, saboda haka kin ga yana don kwata mata. Saboda mene, ko da an ba ma wasu a wuraren ma'aikatu da sauransu, za ki ga ba a so a ba ma mace shugabanci, za a ce ai za ta kawo matsaloli, yau ta ce ciki, gobe ta ce yaro ba lafiya, jibi ta ce miji ba lafiya. So, kin ga duk wannan abun ba abin da aka ɗauke mata, sannan kuma dole ta haɗa da shi. Amma kuma a halin gaskiya magana shi ne, mace fa tana da hazaka, tana da kwazo da za ta iya dogayya da namiji, saboda ai shi shugabanci abin da ake nema ilimi ne. Kin gane? Ilimi ne da bajintanka da kuma da kwarewanka.
To, amma da kika yi magana akan maganan gogayyan nan, ba ta ganin kamar kila kuna ba matsan tsoroye, wato kila idan matan aka ba su dama suka fito da kansu, duniya ta fahimci cewa za su iya, mazan za su iya koma baya, kila kina ganin shi ya sa mazan suke kara danko ga mata?
A'a, to ai dole ma idan aka ba ma mata wannan daman da ake ba ma maza, ai ba ma wani ko tantama mata za su yi fincinka. Saboda dalilai da yawa. Kin ga ai shi kamar shugabanci, ita mace kusan tarbiyyanta ma na shugabanci. Saboda tun mace tana yarinya, ai za ki gani ana tarbiyyantar da ita ne yadda za ta kula da gida, yadda za ta ɗauki nauyi da hidima na mutane, na 'ya'ya, 'yan uwa da sauransu.
Ta kuma yi renon karamin abu ya zama babba.
Ya zama babba.
Karamin jariri ya zama babban mutum.
Yawwa. Ta yi renon kamar karamin abu ya zama babba. Because mata ma za ki ga suna da buri. Kuma idan mace tana da buri, to ba za ta tsaya ba. Duk wani abin da za ta yi, da za ta cimma wannan burin nata, za ta sa shi gaba. Kuma sannan, kin san shi shugabanci ma, yadda maza suke ɗaukan shugabanci da yadda mu mata muke ɗaukan shugabanci yana da bambanci.
Haka ne, to dan bambanta mana ya
amince. To, kin ga shi mafi akasari, ba na ce miki duka ba, maza shugabanci sukan ɗauke shi kamar wani, kin gane, sukan ta'allaka shi akan ɗaukaka ne da kuma arzikin da yake tare da shi. Amma mace, kin ga kamar yadda take tafiyar da gida, ita ba wai arzikin take kallo ba. Mafi akasari in mace tana da arziki ma a gidanta, za ta yi amfani da shi ne saboda ta ga gidan nan nata ya fito, ya zama na cewa sunan gidan nan ya ɗaukaka. To, shi take ɗauka a fagen shugabanci a duk inda take, ba ta damu da abin da za ta samu ba ne.
Wato, ta kyautata komai ya samu.
Ta kyautata komai, ta ga wurin ya
zama a mahallinsa
sosai. Ta ga cewa an samu ci gaban da ake nema. To, ita farin cikin ta kenan. To, kin ga aiko da bambanci. Sannan kuma mace, za ki gani, saboda wannan baiwan da Allah ya ba ma mace na ɗaukar ɗawainiya da yawa, to ko a wurin shugabanci ne, za ki ga cewa ta fi gwaninta.
ta ga hakuri da juriya mace na da juriya abu ma mai girma sai kiga yanda za ta rika handling din shi yanda za ta rika sarrafa shi sai kiga kaman ba abu ne mai girma ba because ta saba da wannan juriya na daukar dawainiya kala kala
haja bilkisu da duk wayennan maganar dawainiya da sauran su din kuma gashi maza suna ta cewa ai suna ta ba ku dama ai suna ta ba ku dama shin a siyasance kina ganin ana ba mata daman nan da ake fada wani lokaci zaki ga mace daya ne ko biyu aka dauko aka bata matsayi daya bangaren kuma an dauko maza kaman 30 zuwa 50 an ba su matsayi amma sai gwamnatin da ta bada wannan matsayin da dinga alfahari cewa ta ba mata dama shin ana ba da daman nan kuwa
gaskiya ba su ba mata dama ba abin da yasa nace haka saboda akwai abin da yake cimin rai game da siyasa mace ta fito siyasa ba a santa ba kawai dan ta fito ta ce tana son ta takara ba wai dan wani abu bane dan ta taimaka ma al'umma ne amma haka zaki ga an bata ta batanci ai ba yar mutunci bace abubuwa kala kala marasa dadi
wato sunan da ake sa wa macen da ta fito siyasa shike kara sa matan ma
kwarai kwarai abin yana ba mata da yawa tsoro
to kamar mata ganin kamar wata dabara ce da maza suka fito da shi da kansu suke fitowa da wannan hanyar
kwarai da gaske
su ba mata tsoro
kwarai da gaske ai shine ma abin na farko bari mu gama mu tsorata ta tace ba za ta yi ba
to wai ina ganin kamar kila suna hutar da ku ne ganin cewa kila ba za ku iya da wannan
mazan nan suna yawan tsorata mata na daya mace in mata furta cewa tana son ta shiga siyasa wannan zai zama mata babban matsala wajen mijinta ko mijinta ya amince za a samu yan ziga su ce kai ya mana ya zaka bar matarka ta shiga siyasa so kake ko maza su ta kallanta sai ka ce ba namiji ba dangi ma ko uwa ma
sarkai
ne wane ne duk dai mace daidai ba ta tsira ba gaskiya
san al'ada an fi son mukila ga mace ne a cikin
an fi son a ga mace tana zaune a gida aikin ta kawai ta dafa abinci ai ma yara wanka a kai su makaranta da sauransu
ta haihu kenan
yawa shikenan ba su son su ga mace tana iyakan kokarinta da har ma a ce ma ai ta fi su to yanzu ma majalisar tarayya su nawa ne a ba su da yawa za ku iya kirga su
to makamai da ake bada a shugabanci
kuma a hakan ma a dai kara
ba har yanzu ne bai ishe ku ba
a bai isa ba gaskiya bai isa ba saboda ni daya ma mun fi yawa
mata
mun fi yawa kuma mun fi tausayi mun fi kwazo ga amana inda muka fi mazan kenan saboda haka zaki ga an ba mace aiki za ta yi shi daidai yadda ya kamata kuma da zuciya daya za ta yi shi saboda uwa ce mata mu ne uwaye mun san yadda uwa take saboda haka mace kaman uwa take ga al'umma mace ba za ta cuci al'umma ba za ta yi haka ba su kuma mazan abinda ba sa so kenan ba su son a ba mace shugabanci dan kar ta fi su a zo a ce ai ta ma fi su abinda ba sa so kenan
na da bayani ya al'umma ko dan saurara wajen da nake yi idan ka ji na kana ka dora dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle wala ta dauke ka ba kariya
kariya
magana gobe ba muni ba idan mu ne yau magana gobe
ma saurare har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe har ila yau Binta ba ta yi nisa ba ga ci gaba tattaunawar ta
to ke hajjia ta arziki kin ji fa abin da ke cewa wai mazan suna tsoro ne kada matan su zo su yi shi hakan ne ko ku kina ga akwai wasu da yayi kuma na daban
a to ai dai shine dai babban dalilin ko ni ma a nawa ra'ayin babban dalilin kenan because idan ba shine babban dalilin ba to menene in dai ana son ci gaban al'umma ne in dai ana wannan shugabanci da kuma wannan matsayi da ake bayarwa ana bayarwa ne saboda ci gaban al'umma saboda a samu ci gaba mai kyau mai ma'ana to har idan mace za ta iya yi mene zai sa ba za a bata ba
kin ga kaman harkan tsaro na yan sanda har yau mu dai ba mu taba jin an ce wai mace ta yi aiki na police kuma akwai matan suna nan ba wai ba su bane sai mace dai guda daya da aka bata wannan PRO ni na mance da sunanta shine ma ake ta tafi a yau fa ga mace wai an bata PR
to ko dai ba mu shiga aikin dan sanda ne
suna nan a ɗan sanda amma kuma ba ma jin su samsam
to kuna shiga aikin soja kuwa
aikin sojan ma akwai su
anan ba inda ba mace
eh amma kuma
san custom din ne immigration
duka
amma kan shiga aiki ba a taba ba mu wata a ce wai shugaban immigration custom ɗan sanda
sojan
da duka wasu dai manyan mutane yau
ba mace
sai dai a babu tantar fa a ɗan jeje ka to ai kinga wannan ba adalci bane sannan kuma sai a ce wai ana so mata ku fito ku yi ilimi me to an kun yi ilimin ina za ku to ina mukamin kun fito kun yi ilimin amma ba a baku ba
to yanzu idan da za a baku dama a ce ku zauna yanzu a majalisa yanzu na tarayya ku fayyace menene ainihin matsalolin da mata suke fuskanta a musamman a shugabanci dalilin za ku faɗa musu kuma sannan ku fito musu hanyoyin da za a warware
na farko magana ilimi mata akwai wanda suka ilimi amma mafi yawanci ma dai ma ba amma barin su je makaranta da sun gama secondary school zaki ga an aurar da su da ta yi auren nan kuma shi kuma mijin dama ai ba zai taba ma yadda ta wuce ta ƙara gaba ba eh ba zai yadda ba tana nan a gida tana mishi kirki ta haihu ta daidai abin da ya kamata ta yi a matsayin matan aure amma da zaran ta fara magana za tana son ta koma makaranta to fa za su samu matsala da ita da mijin nan nata matsala babba
so ɗaya daga cikin abubuwan da zaki kawo kenan a matsayin wanda ke so a kula da su so sai abu na biyu me zaki iya faɗa wa majalisar cewa kina so a gyara
abinda nike so yanzu majalisa na farko su sa doka cewa kowace mace ya kamata a batta in tana so ta yi karatu a batta ta yi in ba ta so wannan daban ne amma in dai tana so to ya kamata a batta ya kamata a bata daman kai kara duk wanda ya hana ta ci gaba da makaranta ta kai shi kara
to ni a nawa ra'ayi idan da zan samu dama abinda zan so a gyara shine a fitar da wani doka wanda zai kare haƙƙin mace bisa ga kan cin zarafin mata da aka yi a gida wanda maza suka yi wani lokaci zaki ga saboda ba ilimin ne kila ke kin jajirce ilimi kike so ya Allah ma kina da digiri amma kina so ki karo ilimi sai kiga mijin ya zo abin bai mishi daidai ba baya so ba kuma dan wani dalili ba kawai saboda bugunta irin na maza
kishi
saboda kishi kuma saboda ba a so ki yi fice ke ma ki kafada da su saboda haka ni a nawa ra'ayin da irin dokokin da zan so a bullo da shi kenan a majalisa na kare cin zarafin mata a iyayensu sannan kuma ko a wurin aiki ne a ma'aikatun gwamnati ko ma na private ne shi ma hakan ne saboda ai ana samu saboda wannan yana don kufar da mata yana discouraging ɗinsu da su fito su ma su nemi leadership position matsayi yana don kufar da su yana daƙile su yana hana su fito su nemi matsayi na shugabanci kuma ya kasance idan an fito da wannan dokar mata ne za a sa su shugabanci wannan shi ne za su yi ma mata adalci amma idan aka bar shi a hannun maza to ai dama yawancin maza abin da suke so ne za a ce kin ga mace da rigima kin ga mace da kankamba ita ma tana so ta taka samun da namiji ya taka so abin ba zai tafi yadda ake so ba amma in mace ne yar uwanta za su yi abin da ya dace za su taimaka ma macen saboda a daga ta ita ma ta kai matsayin da take so ta kai ko matsayin da za ta iya kaiwa saboda gwanancewanta da kuma jajircewanta da kuma kokarinta da kuma sanayyarta da fagen da ta fito
wani sako kuke da shi
sakon da muke da shi yanzu ga gare ku ku mata mun san ku ku masu hakuri ne masu kwazo ku yi iyakacin kokarin ku ku tabbatar harkar ilimi kar mu wasa da shi saboda mu gyara rayuwarmu sai ta harkar ilimi za mu gyara
ni sakona ga mata shine kamar yadda ƴan uwana ta faɗi ilimin nan dai ba za a yi wasa da shi ba, saboda duk wani gishirin zaman duniya an ce akan ilimi ake gina ta. Saboda haka a fito dai, a ci gaba da fitowa, a ci gaba da jajircewa, mun san cewa abun bai da sauki, saboda akwai kalubale kala-kala da mace take fuskanta a yayin da take neman ilimi. Akwai barazana da yawa, to a dai jajirce, tunda dama mata an san su jajirtattu ne, a nemi ilimin, in ana da shi a ƙara zurfin ilimin, saboda muna sa rai nan gaba Allah zai sa abubuwa su canza. Tun daga shiru nan kamar a jihar Kaduna, ai dai an dan samu canji, ko dai ba da yawa ba dai, amma ai ana dan jajjefawa, duk da dai abin dai bai yi ba, bai ji ba, bai isa ba, amma dai muna sa ran nan gaba za a dama da mata, za a yi da su, za a ba su dama su ma su nuna gajintansu a fannin shugabanci.
Jama'a masu saurare, yanzu lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu na mata da shugabanci. Wato, kuna ganin mata ba sa samun dama kamar yadda ya kamata a shugabanci? To, namba kuma da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Jama'a, ga kiranmu na farko daga jihar Niger, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To, daga jihar Katsina ne, ba jihar Niger ba. Ina tare da Abdulmalik Sabon Garin Gangara da ke nan karamar hukumar batsarin jihar Katsina, tarayyar Najeriya.
To, muna jin ka. Yau muna batun namu na magana ne akan mata da shugabanci. Me ce ce taka gudunmu?
To, alhamdulillah, gaskiya a matsayina na namiji, ni kaina na san yanzu a ce a matsayin tarayyar Najeriya.
Muna jin ka.
Yawa. To, da Allah ya hukunta a ce mace ce shugaban ƙasa, gaskiya jama'a da sun ji sassabci a matsayin, saboda na san mata akwai su, akwai tausayi. Dan saboda gaskiya in aka ce mace ce shugaba ga abu, to insha Allahu za a samu sassabci fiye da namiji a ce shi ke shugabanci. To, amma tun farko ake baro abun, kamar ba kamar munan karkara, iyayen namu ba su cika barin 'ya'yansu mata su yi karatu ba har su kai wani matsayin da ya kamata su riƙe wani babban mukami. Ko masu ƙoƙarin ma sukan yi iya ƙoƙari dai a ce mace ta yi sakandare, daga nan sai a yanke karatunta, sai a yi mata aure. To, kaga wannan yana yanke mata wani mataki da za ta kai ta zama wani abu a rayuwa. To, ni dai kiran da zan ga uwaye, musamman karkara, ya kamata a ce su yi ƙoƙari.
To, mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma kiranmu na gaba, da wa muke magana, daga ina? Da wa muke magana? To, ina jin mun rasa wannan kira namu. Da wa muke magana? Muna jin ka, da wa muke magana?
Muna magana ne da Rabiu Yakubu, wanda aka fi sani shi da Rabiu Kakulus, daga Mutunzu, Gasar Local Government, Rabar State.
To, Malam Rabiu, yau da ya kaji menene maudu'in namu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina dai yana da kyau a ce mata a rika barin suna yin karatu, saboda dogon zango. Saboda muna samun matsaloli kamar mu da muke nan a nan karkara, ko da yake mu ba karkara muke ba, amma muna da karancin samun mu.
Yayi aikinsa. Yanzu kuma ga kira daga Kaduna, daga da wa muke magana?
Daga jihar Kaduna, da wa muke magana? To Hadiza, ina jin mun rasa na jihar Kaduna.
Ina gani, eh haka ne.
To masu saurare, yau dai kuki muna so ku kira ne ku gaya mana menene ra'ayinku akan matsayin mata a shugabanci, kamar irin yanda mata suke yawan nuna damuwarsu akan rashin irin damammakin da ya kamata a ba su a shugabanci, musamman kamar siyasa, yawanci mata ba sa samun wannan damar. To mun sami kira daga jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Me mulki Pelan Gayi ne daga Lafiya, jihar Nasarawa.
To muna jin ka.
Me mulki Pelan Gayi daga Lafiya, jihar Nasarawa.
Muna jin ka. Menene gudunmuwarka akan batun namu na yau?
To wato naji batun maganan mata
da shugabanci.
Yawwa.
To kana ganin mata ya kamata a ƙara ba wa mata dama a shugabanci, duk da dai mata suna taka manyan babbar gudunmawa a ɓangare daban-daban na shugabanci.
An ba su shugabanci, abin suna da zai yi kyau, saboda mata suna ganin akwai tosayawa.
To madalla, mun gode da wannan kira naka.
Yanzu kuma kamar mun samu kira daga Katsina. Da wa nake magana daga Katsina?
Kana magana da daga Taraba ne.
O Taraba ne? Okay, to da wa nake magana daga Taraba?
Kana magana da Oga Faris Karilamido, Taraba State.
To Oga Faris, menene naka ra'ayin?
Na gode da wannan samun dama da na shiga wannan shiri. Mata wani lokaci ku kuke hana kanku samun matsayi.
Kamar yaya? Me kake nufi da haka?
Misali, kamar yanzu ke idan kin fito takara.
Muna jin ka.
A madadin mata su mara miki baya, don sun ci mu yawa mu mazaje. Sai kuma su bari har a kada ke bayan sun san cewa samun zaman nan naki shi ne nasu.
Muna ji.
To haka ga ya zama kuna munafurtan kanku, kuma da shi yasa mu maza muka samu dama, tunda ku ba ku son kanku, sai muka rike mazaje muke hana ku. To amma tunda yanzu kuna kokawa, za mu yi kokari a gyara.
To mun gode da wannan kira naka. To Hadiza, kin ji me yace, menene me zaki ci akan wannan?
Amma kin san kuma maganan gaskiya, ya faɗi gaskiya. Gaskiya mata ba ma son goyen bayan ƴan uwan mu mata, maganan gaskiya, in za a faɗi gaskiya. Ban san ko kishi ne ko menene, amma sai ki ga mata mun fito kuma muna da yawa, haka abin da ya faɗi gaskiya ne, muna da yawa, inda za mu haɗa kai? Da ba haka ba.
Haka ne.
Kin gane?
Haka ne. To ya kamata dai mu fito mu haɗa kai, kuma
mu goyi bayan juna.
Goyi bayan juna. Mu nemi shugabanci domin a tare gaba ɗaya, a gyara, a kawo ci gaban ƙasa da al'umma baki ɗaya.
Mun fito sai, gaskiya ba wanda ya kai mu tosai.
Gaskiya ne. To masu sauraro, da haka ne muka kawo ɗaukan wayoyinku. A nan kuma za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, a madadin wadda ya daidaita mana sauti, wato Daniel Brown, da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa, Hadiza Kyari. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
Shout it.